ولا تطرد الذين يتسولون في الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك إلا في كل شيء وما من حسابك عليه من شيء فتقول من الظالمين صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرم يوم daya ga watan Ramadan, hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1443, wanda yayi daidai da 2 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. Muna fatan fara ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga inda muka tsaya, ayar da muka tsaya a bara. Allah ya raya mu, mun gode masa, ya yi mana ni'imar rayuwa da lafiya, ya kawo mu bana, ko da yake mun huce da jarabawa masu yawa a kasar tamu, ko mu ce kasar tana cikin jarabawa masu yawa dan ba mu huce ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita. Dukan mai tunani tunaninsa duka ya gaza, dukan waɗanda ake baiwa uzuri cewa kila kaza ne ko kila kaza ne ko a ba su dama iri kaza, dukan wani uzuri da mai uzuri zai iya baiwa wani, duka ya ƙare. Illa kawai mu ce la haula wala quwwata illa billah, mu mai da lamarin mu wajen Allah. Ko da yake gaskiyar magana, dukkan abubuwan da suke faruwa da mu da hannunmu, mu duka dumu-dumu a cikin dukkan abin da yake faruwa. In na ce mu duka, ina nufin tun daga ƙololuwan masu mulki har zuwa mafi ƙanƙantar ra'iya. Babu wanda ba yi da laifi, babu wanda baya buƙatar ya gyara abin da yake yi domin lamarin ƙasarmu, musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura wa amanar al'umma a wuyansu. Duk laifi mafi yawa zai koma zuwa gare su. Halin da muke ciki hali ne da koya mutum yake so ya yi wa mutane uzuri zai kasa, koya yake so ya ce, wato ya bada uzuri. To amma abin da muke buƙatar mu sani shi ne, wato Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gyara mana ba sai mun gyara. Sunna ce daga sunnonin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana da abubuwan da ya sanya a matsayin as-sunanul kauniyya. Wato idan ka ce as-sunanul kauniyya, ba za ka taɓa tunanin, za ka ɗauki bindiga koko a'a za ka zauna ga abinci. Allah ya ce aje a ci abinci, ka zauna ka ƙi cin abinci, ka ƙi neman abinci, kana zaune ka ce za ka yi kwana 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 lafiya, ba zuwa an ɗauki mushe ba. Alhali Allah ya baka yanda za a yi ka tashi ka je ka nemi abinci, koko baka da lafiya ka zauna ka ce ai shikenan, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan haka ba za ka nemi magani ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunan kauniyya. kuma yana san a girmama masa wannan sunnonin nasa na kawun. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai baka ni'ima ka butulce wa ni'iman ka kafirce, sannan kuma ka yi tunanin Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da baka abin da ake baiwa wanda suka gode wa ni'ima ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana, muna yawan faɗi ƙarar a cikin Alƙur'ani, sakamakon mutanen da suka butulce wa ni'ima. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami llahi fa adhaqaha llahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Fa kafarat bi an'ami llahi fa adhaqaha llahu libasal ju'i wal khawfi. Duk wanda zai butulce wa ni'iman Allah, idan aka ce butulce wa ni'imar Allah shine rashin aiki da abin da Allah ya baka na ni'ima a yanda ya kamata a yi aiki da shi, rashin sarrafar da damar da Allah ya baiwa bawa a yanda ya kamata ya sarrafar da ita. Kamar yadda Allah yake faɗa mana a suratul Isra'i, ko idza arna annahu lika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawlu fa dammarnaha tadmira. Idan Allah subhanahu wataala ya so ya halakar da alqarya ko al'umma, sai ya baiwa, an karanta amarna, an karanta amarna, sai ya sanya wanda suke mutrafun, watan ko a ce shugabanni, ko kuma ka ce irin wanda suke jin kansu su suna cikin jin daɗin rayuwa, suna da duk abin da suke bukata na rayuwa, sai su butulce, su ƙi amfani da wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu a yanda ya kamata, su ƙi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu a yanda ya wajaba, su yi amfani da damar su yi ta abin da suka so, domin shine abin da zamu ga yana faruwa yanzu. Muna cikin yanayi mai wahala, amma da baki ne kawai muke faɗi, yanayin rashin tsaro mai matukan wahala, amma da baki ne kadai muke faɗin muna cikin yanayi mai wahala. Ba wani abu da muka canza wanda zai sa dalilin shi kila Allah zai ji tausayinmu. Masu holewa ba su daina holewa ba, masu bukukuwa su barnatar da dukiya ba su daina ba, masu satan dukiyan al'umma ba su daina ba, masu barna ba su daina ba, duk abin da ake kila ma a wasu wurare sai karuwa ya. To sannan kuma muna son Allah wata mu'jiza ta zo ta canza mana halin da muke ciki, ba zai yi ba. Amma abin da yasa kowace masu ne, kowane mai magana yana da uslubinsa, yana da hanyar da yake magana. Idan za mu zauna a nan mu yi ta maganar cewa laifinmu ne, laifinmu ne, ba zai canza komai ba. Abin da ya fi dacewa mu duba mu ga ya ya kamata mu yi domin gyaran wannan halin da muka sami kanmu a ciki. Wallahi hali ne mai wahala, kuma ban da'awan ina da solution, amma dai abin da ya wajaba shine kowane ɗan ƙasa ya san cewa akwai haƙƙi a kansa, kuma yanayi ne muke ciki mai wahala da yake buƙatan al'umma su tashi da farko da addu'a na gaskiya, ba addu'an rai ba, a jiki ba rai ba, ba addu'a mara rai ba. Malamai suna cewa addu'a usilahul mu'min, watan addu'a shine takobin mu'mini. To idan ko addu'a shine takobinka, to in za ka yi sara da takobi za ka tabbatar ka wasa shi da kyau, ba za ka bari ka yi amfani da takobin da ya riga ya dakushe ba. To da haka in za ka yi addu'a, za ka yi addu'a ne tun daga zuciyanka, za ka yi addu'a ne tun daga zuciyanka, irin yadda hadisi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'ar mutumin da yake addu'a, kai ka ce mutumin da ya zo nitsewa a cikin ruwan. To idan ka zama kana addu'a irin wannan, to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'anmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi ingantacce, mafi gajiyan mutane shine mutumin da ya gaza a addu'a. To da kada mu gaza da a cikin addu'a, addu'a ga ƙasarmu, domin yanzu akwai wanda suna ganin cewa kaman matsalolin da suke faruwa, irin kaman ma a ce Allah ya ƙara, ai dama wasu ne. To amma kar mu manta, ita fitna ba ta taƙaituwa zuwa ga wanda ya jawo ta. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Ita fitina tana kara da kowa da kowa ne. Saboda haka dole ne mu yi addu'a, domin yin addu'an nan addu'a ne ga kawunanmu, addu'a ne ga iyalanmu, addu'a ne ga ƙasarmu, addu'a ne ga al'ummarmu, addu'a ne ga addininmu. Wajibinmu ne kowa ya zama yana addu'a na gaskiya, musamman raunanan cikinmu. domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala yana taimakon mu ne, yana amsa addu'o'in mu ne, yana azurta mu ne, yana azurta mu da ni'imomi ne saboda addu'a, saboda raunanan cikin mu, saboda yawaita addu'an su, saboda yawaita tasbihin su, saboda yawaita nufan Allah subhanahu wataala da suke yi cikin ayyuka. Ko mun sani a cikin su ma akwai wanda inda cewa zai yi Allah yayi, Allah zai yi kaman yanda Allah ya faɗa, rubba ash'atha akbara bi imraini madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Da yawa akwai mutane wanda zaka gansu ga kansu nan duk ya dukunkune, babu halin aski, babu halin gyaran kai, ga kafafunsu nan duk yayi kura, ya cika da kura da datti, alaman babu halin abin hawan da za a taka ayi tafiya, ga su nan cikin tsummo kara, tsumma a ƙasa, tsumma a sama, amma da za su ce wallahi Allah zai yi, sai Allah yayi, saboda wato yanda Allah subhanahu wataala yake daukan su masu wijaha, masu matsayi a wajensa. To irin waɗannan mutanen mu zama masu kyautatawa gare su, mu zama nasu, kada mu raina wato wane ne zai yi mana addu'a, kada mu raina wa za mu nemi addu'a ga ƙasanmu, ga al'ummanmu, ga wannan halin da muke ciki. Kuma mafi girman hanyar da za mu nemi addu'a irin waɗannan shi ne hanyar kyautata musu, hanyar kyautata musu, su ma a kyautata musu, a jiƙansu, a taimake su. Gashi muna watan Ramadana, dama watan taimako, watan baiwa, watan bayarwa. To mu ƙara tunawa, mu yi amfani da wannan dama domin neman tawassuli da kyawawan ayyuka wajen kyautata wa mabukata. Ko Allah subhanahu wataala ya jiƙanmu, ko Allah subhanahu wataala ya tausaya mana. Halin da muke ciki hali ne mai ban tsoro, kuma abin da ya fi tada hankali da bada tsoro shine akwai wasu alamomi da idan suka samu a cikin al'umma, to malamai suna dauka wannan al'umman alama ne na cewa wato ta gama mutuwa ma'anawiyan, saura mutuwa kawai na zahiri shine duk lokacin da kaga al'umma ta koma infi'aliyya. Menene infi'aliyya? Ba abin da ta iya sai raddu fa'il, tana zaune in abu ya faru kaga an tashi kaman za a tada duniya, kaman kumfa ko in ka bashi ta kwana 1 2 3 4 5 sai ta koma ta ci gaba da abinta yanda ta saba, ba abin da za a gyara, ba abin da za a gyara. Amma idan ba haka ba, a ce shikenan matsalar mu nan wajen da wanda ake zargi yan fashi ne, misali ko wannan mantsikan, mantsikar yan fashi ne, an zo an kawo hari, an tashi an je an bi su kaman da gaske za a yi, shikenan kwana 1 2 an manta, an kyale, sun koma cikin karfin su, sun koma sun kara dawo da karfin su, shikenan kuma su ci gaba da kara kai hari akan al'umma, har ya zama al'umma an cire rai. Ina sauraron ɗaya daga cikin jagorori jiya ko shekaran jiya yana tattaunawa da kafafen yaɗa labarai. To idan har a matsayinsa, kasan idan aka ce jagora, wanda yake cikin jagorori kaman gwamna ko makamancinsa, zai fito ya furta damuwansa, to kasan don su ba su magana da yawa, su ba irinmu ba ne, duk abin da suke so suna da yanda za su yi su isar da saƙonsu da sauri ƙwarai da gaske, don haka suna da wato takaitawa matuƙa wajen su fito su faɗi. To idan har kaman shi zai fito yana faɗin irin abubuwan da ya faɗa, to yana nuna mana lalacewar lamarin ya kai tukewa, ba abin da ya rage sai mu ƙara himma da addu'a mu a matsayinmu ni da kai. Mun sani hukumomi ba wai sun yi wajibinsu ba ne, ba sun yi wajibinsu ba ne ko kaɗan. Mun sani ko da jami'an tsaro, ana cewa muna da ƙarancin jami'an tsaro, ƙarancin jami'an tsaro duk faɗa ne, ƙaddara muna da ƙarancin jami'an tsaro, amma ina suke? Suna can suna kara ɗaiɗaiku, suna can suna kara ɗaiɗaiku. In ka duba za ka samu shi kenan mutum ɗaya bisa ɗari 'yan ƙasan nan, ɗaya bisa ɗari na 'yan ƙasa, ƙila 25 bisa ɗari jami'an tsaro ke kulawa da su. Mutum ɗaya yana da masu gadi 20, 30, 40 jami'an tsaro shi kaɗai. Ma'aikata ɗaya tana da masu gadi 100, 200, 300 ita kaɗai. Saboda me wajen yana da halin da zai biya ya sami tsaro, wanda yake kuma samun da tsaron nan wajibi ne na farko a cikin wajibin jagoranci a cikin al'umma. Wajibi na farko tawaffara wa wanda take kula da su tsaro.
to saboda kage idan ana maganar cewar rashin jami'an tsaro da sauransu sai mutun yaga cewon wannan maganar ma wani lokaci duka dai kawai ana fada ne an dai san inda aka tura jami'an tsaron su kare wasu daidaiku ba su kare kasa ba ba su kare al'umma ba kuma wannan ya riga ya zama wani tada da ba za a iya canza shi ba su ma jami'an tsaron sun lalata su ta hanyar kowanne yana jira ai posting din shi yaje inda zai gadin wani ya rika samun wani abu kowa abin da yake gaban sa kenan maganan kishin kasa maganan kulawa da kasa maganan kare kasa ya zama sai cikin daidaiku gaskiya muna da tahaddi mai girma wanda yake wannan a bayyanannen abu ne ba abu ne da yake bukatar ai saukin shi da hujjoji da kuma alhali abin da muka manta idan da waɗannan jami'an tsaron mun waffara su su kare gaba daya da sai su ma daidaikun da ake son a kare sai su aminta tare da kuma sauran yan kasa to amma yanzu daidaikun ba su aminta ba da ake kokarin a kare sannan kuma sauran yan kasa lamari yana ƙara lalacewa Allah ubangiji ya gyara mana dan haka gaskiya wajibin mu dai a matsayin mu na talakawa wajibin mu mu ƙara tashi da addu'a kuma wajibin mu mu yi duk abin da zamu iya dan kare kanmu ba wani wanda zai ce wai dokar ƙasa ta hana ka kare kanka ba wata dokar ƙasa da za ta wuce dokan Allah tace baka isa ka kare kanka ba idan an maka ta'addanci dan haka ba abin da ya rage wa talakan da bai sami tsaro ba illa yayi kokari ya san yanda zai iya kare kansa a matsayin mu na al'umma a garuruwan mu a ƙauyukan mu mu san yanda zamu yi mu kare kawunan mu idan jami'an tsaro ba su iya kare mu da zamu yi mu kare kanmu kuma da dukkan abin da zamu iya dan kare kai domin abin da Allah ya ce fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma tada alaikum wanda jiye muku ta'addanci da wani nau'in ta'addanci da wani nau'in makami to in kana da yanda zaka yi kai ma ka sami irin wannan makamin ka kare kanka da shi Allah ya ce ka nema ka kare bi misli ma tada alaikum da irin abin da ya maka ta'addanci da shi dan haka wajibi ne dayan abu biyu babu khayar na uku ko dai hukuma ta kare talakawanta ko kuma talakawa su tashi su kare kansu babu khayar na uku babu zabi na uku amma a rika cewa ai gaya nan an san inda masu laifin nan suke ana bibiyan su an san kauyukan su an san wuraren su amma ana tsoro ne saboda sun yi tatarrus da wani mutum daya ko biyu wai ba za a kai musu hari ba saboda da wani mutum daya ko biyu da suka yi tatarrus da shi da suka yi garkuwa da shi shikenan sai a bar su kuma gobe su je su kara kamo daya ko biyu jibi su je su kara kamo daya ko biyu kullum ana cewa ba za a kai musu hari ba saboda mutum daya ko biyu wani irin mantiki ne wannan a duniya ai a musulunci ko a musulunci da tsarin rayuwar dan adam da tsarin musulunci akwai wani abu da ake ce mai irtikabu a khafif dararai watan daukan mafi kankantan cuta idan cutuka biyu suka hadu to sai ka zabi wanda yafi sauki sai ka aikata shi zamu halaka wannan masu ta'addancin amma cikin kokarin halaka su kila zamu za a shahadantar da bari'i daya ko biyu ko uku idan aka bar su kuma za su ci gaba da iftida'i akan mu to wani irin mantiki ne zai sa mu ce mu bar su bal ma ba a bar su ba wasu ma a'a har ma a ƙara daukan kuɗi a je a ƙara karfafan su da shi su ci gaba da ƙara ta'addanci akan mu to gaskiya wajibin mu ne mu dauki matakai daga cikin matakan da zamu iya dauka shine kukan mu zuwa ga waɗanda suke Allah subhanahu wataala ya daura wa amanan nan akan su kuma kukan na gaskiya su san cewa da gaske fa mun gaji da gaske tura ta kai bango da gaske ba za mu iya ci gaba da wannan rayuwar ba dole ne a samar wa al'umma mafita a halin da take ciki Allah ubangiji ya taimake mu maganar tana da yawa kuma ba mu da lokaci mai yawa amma dai wannan maganar ba ni ba na san mutane da yawa ba abin da yake damun su a yanzu ba abin da yake zuciyansu yake damun su yake hana su sukuni kamar wannan matsalar da muna ji muna gani wani sashin kasan mu yana neman ya zama ya gagari an zo da tsare-tsare masu kyau an zo da abubuwa masu kyau a ƙasa da ake fatan su zama dalilin ci gaban al'umma amma gaba ɗaya sun lalace saboda lalacewan tsau sara gaskiya ya wajaba al'umma mu tashi mu yi wajibin mu mu yi wajibinmu ta hanyar addu'a, mu yi wajibinmu ta hanyar bibiyan wanda Allah ya daura wa amana, su yi wajibinsu akan lalle su tashi su yi wajibinsu, mu yi wajibinmu ta hanyar kare kanmu idan ba su tashi sun kare mu ba. Allah ya taimake mu. Muna cikin karatun suratu An-Nisa, mun karanta aya ta 94 a bara. Bana kuma na dama roƙi idan Allah ya raya mu zuwa bana, za mu ƙara maimaita wannan ayan, za mu tashi daga ita. Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi. Na.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله سبحانه وتعالى يتي. يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنداء كي إيماني idza darabtum fi sabilillahi idan tafiya ta kama ku a bayan kafafa ta bayyano ku rika tabbatarwa wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina kada ku ce wa mutumin da yayi muku sallama irin na musulunci assalamu alaikum ku ce ba mu'mini bane kai fata wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu tabtaguna aradal hayatid dunya fa inda Allahi maganimu kathira kuna neman wato abubuwa na aradin rayuwar duniya fa inda Allahi maganimu kathira ai ganimomi masu yawa suna wajen Allah kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu haka ku kasance a da kafin yanzu wato lokacin da kuke adilla sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi muku baiwa da aminci to ku yi tabayyun inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance masani da abin da kuke aikatawa ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wato wannan ayan kamar yadda muka faɗa aya ce da take umurni da tabayyun mun san dai dalilin saukan ayan na tabbatar a tafsirin bara mun yi magana wato an ce ta sauka akan Muhallam ibn Jafama wasu suka ce a kan sayyidina Usama ibn Zaid wasu suka ce a kan sayyidina Al-Miqdad ibn Al-Aswad muhimmi dai shine wani musulmi ne ya shahadantar da wani musulmi dukan su ya faru da su dukan su su uku akan munasaba daban-daban wani musulmi ne ya shahadantar da wani wanda yace la ilaha illallah ko yace assalamu alaikum amma shi bai yadda cewa musulmi bane ya kashe shi a wajen yaki shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan dan tsoratarwa cewa idan idza darabtum fi sabilillahi wato aka ce ad-darbu mun sani yana nufin tafiya a bayan kasa idan har tafiya ta kama ku a bayan kasa kamar yadda muke yawan fadi wato an ce fi sabilillahi galiban in kaji fi sabilillahi to ana maganin jihadi ne wajen daukar kalmar Allah subhanahu wataala to idan ku tafiya ta kama ku a wajen daukar kalmar Allah a wajen jihadi wajen daukar kalmar Allah to fatabayyanu tabayyun shi ne ka tabbatar abu ya fita daga cikin duhu ya koma cikin bayyana domin at-tabayyunu daga al-bayanu ne al-bayanu shine az-zuhur watan ka tabbatar irin waɗannan hukuncen akan zato dan fatabayyanu ya zo a waje biyu ne a cikin al-Qur'ani ko in ka lura dukan su suna da alaka da daya dan adam koma bayan ka daya tana magana akan mutuncinsa daya tana magana akan rayuwarsa ko
na suratul hujurat tana magana akan mutunci ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin tana magana ne akan mutuncin dan adam anan saboda Allah ya san shi mutun yanda yake yana saurin gaskata magana mare dadi akan mutumin da idan ya gaskata maganar shi ba zai cutu ba ina fatan an fahimce ni idan aka zo aka gaya maka magana mara dadi akan danka ko babanka ko kaninka ko iyalinka ko ba a ce kai tabayyun ba za kai tabayyun ko ba a ce ka nemi diddigi ka gano gaskiya ko ƙaryan maganan ba za ka yi don mene domin lalacewar mutuncin su lalacewar mutuncin ka ne taba mutuncin su taba mutuncin ka ne a cutuwan su watan cutuwan mutunci nasu zai cutar da kai directly saboda haka bi'atul hal za ka ga mutun yana taka tsantsan wajen gaskata maganan da za a zo a fada mashi in ya shafi wani wanda taba mutuncin sa ne shi ma amma idan ya zama ba haka ba wani mutun ne can na nesa to dan adam yana da saurin gaskatawa yana da saurin gaskata tuhuma akan mutumin da idan sunan mutumin ya baci shi ba zai cutu ba shi kansa za ga ana saurin yada jita-jita kawai shi kenan sai a zo rana ɗaya sai a wayi gari sai a ce wane matsafi ne ko a ce wane kaza yake yi ko manemin maza ne wal iyazu billahi yana cikin mafi munin abin da ake saurin jifan mutane da su dan a destroying din su ko wane mai kaza ne shi kenan sai a bata shi sai ga mutane da sauri sun gaskata saboda ba ƴaƴansa bane ba iyayensa bane ba ƙanninsa bane su ba za su cutu kai tsaye to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya sa kanun dama muna yawan fadi yawanci in kaga Allah yana sa kanun cikin mu'amalar mutane to banda abin da fitran mutum din dama ba za ta bar shi yayi ba ko a duk alqur'ani ba inda Allah subhanahu wataala ya ce ma uba ya so ɗansa saboda ko Allah bai ce uba ya so ɗansa ba uba zai so ɗansa so da haka ba sai Allah ya ce maka ka so ɗanka ba ko ka so ƴarka baka buƙatan ka jira a ce ka so ɗanka ko ka so ƴarka dan ka so su Allah ya riga ya sa wannan a cikin halittan ka cikin takwin ɗinka to amma abin da zai yi mutum ya gafala akai shine addini yake tarkizi akai to anan abu ne wanda ya shafi irdin mutane na wancan sura wannan kuma abu ne wanda ya shafi rayuwar mutum shi kanshi saboda haka abin da ya shafi mutunci kar ka bari hakanan kawai jita-jita a bata maka wani ko ai labeling dinsa shikenan ka bi ka yadda a kai tabayyun domin yana cikin abin da yanzu muka saba shikenan tasawur dinmu da mutane masu irin fahimta kaza na addini tasawur ne mutane ne masu kaza masu kaza masu kaza ko wanda na sani mai kaza 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 da an zo an ce masa wane ma fahimtar shi na addini irin na wancan ne ko kungiyansa na addini irin na wancan ne ko makamancin wannan shikenan duk abin da ya sani munana akan wannan wancan wanda ya sani zai dibo su gaba ɗaya ya zuba akan wannan shi ma to fa tabayyun Allah ya hana kai tabayyun ka bincika ka tabbatar wannan tuhumar da ake wa wani gaskiya ne ko ƙarya ne idan ya shafi mutunci zai taba mutuncinsa haka kuma idan ya shafi rayuwansa kaman wannan ayan da muke ciki ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi shi yasa wannan da ya shafi rayuwa Allah ya mai tafata bayyanu sau biyu saboda muhimmancin rayuwa akan muhimmancin mutunci ko wancan an faɗi tabayyanu sau daya amma wannan sai da aka maimaita ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan ko assalama lasta mu'mina kada ku ce wa mutumin da yayi muku sallama kaga Allah da kansa ya baka ma'aunin gane musulmi Allah da kansa shi mahalicci ya baka ma'aunin da zaka gane wane ne musulmi da wane ne ba musulmi ba ma'aunin da Allah ya baka shine gashi wannan aya wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kada ku fara ku ga mutum ya ce muku assalamu alaikum ku ce ƙarya ne kai kafiri ne ko kai mushriki ne inji Allah da ya halicce shi kaman can inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bamu wani ma'auni ko man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun duk mutumin da kyakkyawan aikin sa ya faranta mashi rai mummunan aikin sa ya bakanta mashi rai na sabon Allah to mu'mini ne to wannan zaka iya cewa ai ban sani ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an yi mun umurni in yi yaki da waɗannan mutanen wato mutanen da ake yaki da su domin alif da lamin ta uhuda ce wato wannan mutanen da muke cikin yaki da su to an yi mun umurni in ci gaba da yaki da su ba ana nufin kawai ai ta yakan duk mutane ne sai sun ce la ilaha illallah a'a waɗannan mutanen da suke yakan mu muke yaki da su uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu fa inna allaha ala nasrihim laqadir to waɗannan mutanen da muke cikin yaki da su an yi mun umurni in ci gaba da yaki da su har su nutsuki su fada da baki la ilaha illallah fa in qaluha qasimu minni wa huwa rasulullah wanda Allah yake itla'i akan hafayan mutane ya sanar da su munafukai gaba ɗayan su ya san munafiki ya san mai gaskiya ya san dan aljanna ya san dan wuta ya san shiryayye ya san batacce amma Allah subhanahu wata'ala ya mashi wannan umurnin yace asimu minni to ballantana ni da kai kuma idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yake itla'i akan zukatan mutane zai ce idan mutum yace la ilaha illallah da harshe wanda an san da yawa masu cewa la ilaha illallah da harshe kuma munafukai ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asamu minni dima'ahu wa amwalahu illa bihaqqiha malamai sun yi maganganu da yawa akan umirtu an uqatilan nasa wasu suka ce uqatilan nasa abin da yake nufi ad'uhum ila alislam in kira su zuwa musulunci hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun fadi la ilaha illallah da sun fadi la ilaha illallah to shine ma'aunin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan sun zama musulmai lahum ma lana wa lahum ma lana wa alaihim ma alaina wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kai hari ga mutane in yazo cikin dare gari sai ya bari asuba yayi lokacin kiran sallan asuba yayi in yaji kiran sallah kaji wani ma'auni shi ma na gane musulmi in aka ji kiran sallah a gari to garin musulmai ne fa idza sami'a adhanan ansaka in yaji kiran sallah to garin musulmi ne suraka ya kamata mu shiga cikin taitayin mu mun nisanci jingina wa mutane kafirci da zato bayan sun zama musulmai da yaqini domin wannan musuluncin nasu yaqini ne duk abin da zaka jingina mashi kafirci akai kuma zato ne shi takfir ba abin da yake shi hadari ba wata bid'a mai girma a cikin dukkan bid'o'i kaman bid'an kafir ta musulmi bal ita ce farkon bid'a ma ta mu'taqad da ta fara bayyana bayan komawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la domin mun sani ita ce ake cewa bid'atul khawarij ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari inna ma atakhawafu alaikum rajulun qara alqur'ana hatta ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil islam ثم انسلخ منه وخرج بالسيف على جاره ورماه بالشرك قال قلنا أيهما أولى بالشرك يا رسول الله الرامي أم المرمي قال بل الرامي يتي با ابن دا نكي مكو تسورو سي وانو متون واندا يا ينا ينا كراتن القرآن هر حسكن قرآن يا بيان أفسكن شسبو دا كراتن القرآن دا كوتة كراتو دا شغلا دا كراتو دا يوي تسلى sannan kuma shi yana ya shahara da kare lamarin musulunci da daukaka lamarin musulunci amma kuma rana daya kawai sai ya koma yana kallon wasu musulmai yana cewa wani kafiri ne wani kafiri ne a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi din nan da yake ce mutane wani kafiri shi yafi cancanta da kafirci dan tsoratarwa ba ana nufin shi ya zama kafiri ba dan tsoratarwa kar ya aikata dan in ba haka ba shikenan shi ma wannan da ake ce mishi kafiri sai ya dauki amfani da wannan hadisin kuma ya mai da kafircin kan wancan ko man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahduhuma ko fa hiya wa illa ruddat alayhi to a tsoratarwa ne kada mutun ya fada cikin wannan himan mai hadari bal har inda Allah yake nutsuki da kafirci malamai suna cewa wani lokaci irin ga mutanen da kila zai iya faruwa a ga mutum musulmi ya fada cikin wannan ga Allah ya sifanta abin da kafirci amma malamai za su ce ba kafirci bane wannan kufrin duna kufrin ko ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba wadannan kafirai ne wasu malamai suka ce a wannan ana nufin wanda dama kafirai ne sai kuma suka kara da rashin hukunci wasu suka ce a wannan kafirci ne amma kufrun duna kufri kafirci da bai kai wani babban kafirci ba ko shine zaka ga malamai suna magana al-kufru ta'wili ko al-kufru ilzami watan da yake dai nau'o'i ne amma dai watan kafirci ne amma bai kai babban kafirci ba baya cikin kafircin da ake fitar da mutun daga milla a ce mutun ya fita daga musulunci saboda wannan a dai butunci ne a kafirci ne amma dai ba fita daga musulunci bane kuma malamai suka ce farkon waɗanda suka fara kamar yanda na faɗa jingina irin wannan su fito da kafirci jinginawa musulmai sune farkon mubtadi'a a tarihin musulunci sune khawarij dan kai uwa mu kula mu kiyaye daga jifan ma'abuta la ilaha illallah da kalman kafirci domin la ilaha illallah nan nasa yaqini duk mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani ma'aunin da kowa zai gane yana cewa duk mutumin da ya kalli alqiblan mu yayi sallah ya ci yankan mu muka yanka ya ci to shi musulmi ne kaman mu abin da ke kan mu yana kansa abin da ya wajaba na karewa na mutuncin sa ya wajaba akan mu mu kare masa suraka bai halatta kaga mutum ya kalli alqibla yayi sallah ka jingina masa ka jingina shi zuwa ga fita daga musulunci ba kuma wannan ita ce bid'a mafi girma kuma wannan bid'a duk wani ta'addanci da ya faru a da'irar musulunci da sunan addini to daga nan ya fara duk wani ta'addanci a tarihin musulunci da ya faru da sunan addini to ya faru ne daga ran da wani musulmi ya ce wannan ba musulmi bane domin idan ba a kore shi daga musulunci ba za a yi daukan takobi a yake shi ba saboda haka sai da aka kore shi da musulunci shi daga musulunci shi yasa ko su khawarij sai da suka kori al'ummar musulmi daga musulunci suka ce ba musulmai bane sannan sagalahum qitaluhum to haka kuma duk tarihi in ka biyo har yau har tarihin kusa kusan nan sawa'un kore mutane duk wanda ya karatu a jami'a shekara 30 20 da wani abu 30 40 da suka wuce ya san lokacin da ake tarbiyantar kwakwalan matasa akan kafirta hukumomi ko da ana dauko ayoyi ana fitar da su daga context din su ana kafirta hukumomi ana kafirta daidaikun al'umma ana kafirta jagorori wanda wannan shine bishin farko na ta'addanci a ƙasar mu daga nan aka fara samu tunanin ta'addanci tunanin musulmi yayi kabbara ya fada masallaci ya kashe mutane ya daura bomb a jikin shi ya fada masallaci ko mutane na sallah ya zo ya bude musu wuta saboda a wajensa ba sallah suke yi ba musulmi bane sai da ya fitar da su daga musulunci tukuna to wannan abin mun sani inda ya samo asali daga tunanin takfirin shu'ub ne fikran jahiliya cewa al'umma ta koma cikin jahiliya saboda haka ta fita musulunci na'am al'umma tana cikin jahiliya a halaye amma ba za a raba ta da musuluncin ta ba sayyidina abdullahi ibn umar wata rana yana magana abdullahi ibn abbas afwan radiyallahu anhuma sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ɗayan su ya ce zamani zai yi nafi san abdullahi ibn umar na zamani zai zo da mutane za su bar komai har sallah ba abin da ya rage musu a musulunci sai kasancewa kawai su sun ce la ilaha illallah ko ko sunayensu na musulunci sai wani yake cewa shikenan wannan ai kuma sun zama ba musulmi yake yace ƙarya kake ina ka kai la ilaha illallah su to al'umma yanzu ta sami kanta a yanayi mai wahala yanayin da zaka kasa aje shi a kowane gida daga cikin gidajen musulunci abubuwan da suke faruwa kazantansu sun yi yawa matuƙa wanda yake duk suna cikin dalilan bala'o'an da suke faruwa da mu. Makwabci ya sace dan makwabcinsa, ya kashe malami, ya dauke dalibinsa ko dalibarsa ya yanka, haka wasu abubuwa wanda ko a fiction zaka yi isti'aza, ko a mafarki ka gani zaka tashi kai isti'aza, sun zama suna faruwa a tsakiyar bi'at dinmu da ake kiransu bi'at na musulunci. Allah Ubangiji ya gyara mana. Amma duka wannan ba mubarrir bane na kafirta mutane ko kafirta shu'ub ko kafirta afrad. Kafirci kalma ne mai girma. Na'am, akwai ridda a musulunci. Zai a ce wani ko yin aiki kaza ridda ne. Wannan shine asalin da malamai suka aje. Abu kaza ridda ne. Fita musulunci. Hukunci sunan wannan. Malamin fiqh na koyar da wannan. In an yi kaza an fita musulunci. In an yi kaza an fita musulunci. Amma idan ka sami wani yayi wannan kaza din, to kai ba ka da haƙƙin ka ce mashi shi ba musulmi bane. Shi kuma haƙƙin ce masa shi ba musulmi bane, domin watan mutane suna kasa bambanta abubuwa guda biyu wanda kuma suna da bambanci ƙarara. Su ne hukunci a matsayin fatwa da hukunci a matsayin qada. Ita fatwa ana yi wa al'umma ne, shi kuma qada ana yi wa muayyan ne. Dan haka ba ka da haƙƙin ka cewa wani da ka ganshi a cikin wannan abin da aka ce wanda yayi kafirci ne ko an mutum ya aikata ya kafirta, ba ka da haƙƙin ka ce masa kafiri sai an dauke shi an kai shi gaban alƙali ya tabbatar da hujja a kansa cewa abin nan da yayi kafirci ne, kuma shi din nan kafircin ya nufa da aikatawa, domin shi kafirci ma'auninsa guda ɗaya ne mafi girma. Ƙaryata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi. Daga babu kafirci a mumarasa, kafirci yana itikadi ne. Mutum ya kulla a zuciyarsa ƙaryata wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi, ko ya aikata wani abu a zuciyarsa yana mai itikadin, wanda kuma manzon Allah ya ce wannan abin warware imani ne, yana mai itikadin wannan abin, to sai a ce ya fita musulunci. To ya za a yi a san yana mai itikadin wannan? To shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riƙa gaya wa Usama ibn Zaid. Lokacin da Usama ibn Zaid ya lura da ƙara'in, mun san ƙara'in ba? Abubuwan da za su bayyana ma mutum ya hukunci da su. To amma Allah fa tabayyanu ya ce, shi kuma tabayyun yana nufin sai ka kai maƙamin qat'u, ka fita daga zannu, ka fita daga maƙamin zato, ka kai maƙamin yaqini kafin ka jingina ma mutum kafirci. Ba a jingina kafirci a kan zato, saboda fa tabayyanu Allah ya ce. Shi kuma tabayyun kaman kana cikin duhu ne, ba wuta, ba ka ganin wanda suke wajen, kana ganin duhu duhun wane, kaman wane ne wannan, kaman ba shi ba, sai ka kunna fitilla sai ka ga kowa, to ka ga tabayyanta. Kharaja minal zalami ila zuhuri, minal khafa'i ila albayani. Ina fatan mun fahimta. To dole dan a ce ma mutum kafiri sai an sami wannan bayan din, an sami wannan bayyana din, ya bayyana lallai kafirin. Amma shi sayyidina Usama ibn Zaid, Allah ya kara masa yarda, sai ya dogara da qara'in. Menene qarina? Ya dauko takobi yana yaki na, ina yakin sa. Kaga kafiri ne. Yana yakin musulmi. Ya gana kai shi ƙasa, zan kashe shi. Sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Menene qarina anan? Wayau yake min in shagala. Ya dauki takobi ya shi ya shahadantar da ni, ko dabara yake yi, yana neman qalaha ta'assuman, yana neman hanyar da zai samu ya tsira, kila ni kuma ya koma ya cutar da ni. Shine abin da sayyidina Usama ibn Zaid ya gina ijtihadin sa akai, ya kashe mutumin. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika maimaita masa, shin ka kashe shi duk da ya fade ta, ka kashe shi duk da ya fade ta? Yace har sai da naji dama dai ban musulunta ba kafin ranar. Sai a ranar sannan na musulunta ban aikata wannan aikin ba. saboda manzon Allah har cewa manzon Allah ya Rasulullah to ka nema min gafaran Allah kaga Usama al-Hibb ibn al-Hibb masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah sunan shi kenan laqabin shi kenan a cikin sahabbai al-Hibb ibn al-Hibb masoyi dan masoyi idan suka zo suna neman ganin shugaban kasa sayyidina Umar zamanin sayyidina Umar ga sauran matasa irin su Abdullah ibn Umar da sauran su to sayyidina Umar shi yake kaddamarwa ya fara shigowa saboda a wajen sa yafi su sayyidina Abdullah ibn Umar matsayi saboda shi aka tambaye shi wai me yasa ya fifita shi yace saboda shi manzon Allah ya fi son baban shi akan baban Abdullah kuma ya fi son shi akan Abdullah din Abdullah ibn Umar da matsayin sa da wannan daukakan nasa amma kaga matsayin Usama ibn Zaid amma ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'an neman gafara saboda ya kashe wanda yace la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kuma in kai la ilaha illallah sa ina inna nema maka gafara akan wannan iyaya da la ilaha illallah da ya fada surakan uwa mu yi taka tsantsan kwarai da kalmar la ilaha illallah wannan ba yana nufin babu radda cikin al'umma ba wannan ba yana nufin babu kufriyat babu abubuwa na kafirci a cikin al'umma ba akwai su suna nan da yawa kuma suna nan a kafirci sunan su bai koma musulunci ba saboda an ga wanda yake aikata su musulmi ne koko saboda yawan su a cikin al'umma suna nan a kafirci ai yaqini ne a cikin kasan musulmai kasan Shehu Usman aka sami musulmai idan mun tuna wasu matasa sun taba yin wani abu zamanin mulkin soja aka kama su aka kulle saboda wani wanda ba musulmi ba yayi izgilanci ga alqur'ani mai girma yanzu ba shafi ɗaya na alqur'ani duk da ba ina nufin shafi ɗaya da shafi 100 suna da bambanci ba amma alqur'anai ne ake diba ana saka su cikin sokawe a garin musulmi sannan kuma mu ce a wai duk komai lafiya har yanzu muna tunanin Allah ba zai azabtar da mu ba Allah ba zai fitine mu ba da abin da wani sashin mu suke aikatawa alhali yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan a garin musulmai wannan kafirci ne duk wanda ya aikata wannan murtaddi ne babu kokonto kafiri ne amma idan aka kamo shi to sai an kai shi wajen alkali zai masa hukunci ko da yake akwai abubuwa kala biyu wanda akwai abubuwan da in kaga mutum ya aikata saboda tabayyun in kaga mutum da yaqini ka tabbatar ya aikata to zaka yi mashi hukunci da kafirci akwai abin da zaka yi mashi hukunci da babban laifi amma ba zaka yi masa hukunci da kafirci daga cikin hukunci da kafirci misali mutum ya zagi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam take ya yi ridda zaka yi masa hukunci da ridda amma malamai har yanzu sun yi maganganu wasu na ganin cewa har shi ma irin wannan za a kai shi wajen alkali domin tabbatar da zagin ya nufa ko ba shi ya nufa ba ya san ma'anan zagin kuma shi ya nufa haka kuma misali izgilanci ga alqur'ani kaga mutum yayi irin wannan abin kiri an san wanda ya gashi shi ya aikata to hukuncin wannan abin ridda ne amma zai yi wanda ya aikata wani uzuri ya zama shine dalili ina ba ƴan uwa kissa farkon zuwa na kasan Masar farkon abin da na gani daga saukana a kasan na je sayo rigan sanyi ranan da nazo farkon abin da na gani shine sai na ga wani ya sako alqur'anai a mota kuma wajen bugawa ne ina zato ko a mota na manta dai wani waje ne dai na gan shi dai a tsaye a saman alqur'anai na ji duniya kamar tana juyawa irin dawar ya kama ni na ce ga kafirci bawa to amma kaga wannan yana da uzuri kila a wajensa a matsayin cewon matba'a ne to da haka anan yana mu'amala ne da takaddu ba yana mu'amala ne da alqur'ani ba ban san ko an fahimce ni ba a matba'a a babin lalura malamai ba sun ce idan mutum yana tafiya tun ma zamanin da alqur'ani in yana cikin kaya yana kan raƙumin sa ko dokin sa zai iya hawa saman kayan yayi tafiyan sa ba ai kaga bai nufi hawa saman alqur'ani ba ina fatan mun fahimta to anan kaga shi ma akwai waɗannan furqat din dan haka dai muhimmin abin da nake so in faɗa ridda akwai shi kafirci akwai shi kuma yayi yawa cikin al'umma kuma abubuwa ne masu fitar da mutane daga addinin musulunci tsafi ganin yayi yawa bautan bayin Allah yayi yawa cikin al'umma duk wani abu dai da'awan annabcin wasu ma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu haka duk akwai masu irin waɗannan da'awi din duka wannan kafirci ne amma baya barrara cewa ka sami wanda yake yi ka kira shi kafiri shine ma'anan tabayyano ku yi tabayyun sai ka tabbatar ya fita daga khafa'i zuwa ibana wallahu alam ya ayyuhalladhina amanu idza darastum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arda alhayatid dunya domin can an ce masa shi ba mu'mini bane saboda ana son tsila ganiman da za a samu ko salaf daga nashi ko makamancin wannan to tabtaguna arda alhayatid dunya watan ard anan yana nuni da cewa duk abin da kuke nema abubuwa ne masu bijirowa su zo su tafi fa inda Allahi maghanimu kaseera idan kuka yi hakuri Allah subhanahu wa ta'ala yana da hanyoyi da yawa da zai azurta ku yana da hanyoyi da yawa da zai ba ku kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu haka kuka kasance kuma da kafin yanzu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maku ni'ima wata haka kuka kasance da kuna masu koya addinin ku saboda tsoron cutarwar mutanen Makka kuna masu boye addinin ku kuna musulmai da yawa daga cikin ku musulmai ne amma ba su fitowa su bayyana su musulmai ne koko a'a har ku kasance da kuna son ku zo ku musulunta kun kamo hanya kuna son ku zo inda za ku musulunta amma ba ku samu kun iso ba da Allah subhanahu wataala ya bari kuma an tsare ku a hanya ai da shikenan kuma sai a shahadantar da ku da zaton cewa ku ba musulmi bane inna Allah kana bima ta'maluna khabira lallai Allah subhanahu wa ta'ala masani ne watan aka ce khabir shine wanda ya san zahiri da boyen abin da bawa yake aikatawa shin yayi ne don ganima din shin yayi ne don wata alaka kaman shi na wancan muhallan da aka ce dalilin da yasa yi saboda wani abu ne dake tsakanin sa da mutumin da ya kashe din dama yana neman dama to da aka sai ya amfani da wannan dama to koma dai menene yasa yayi Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sanin abin da yake cikin zukatan mutane Allah shine masanin abubuwan da mutane suke boyewa za mu hakura haka nan tunda naga har an fara kawo tambayoyi duk da yana daga cikin an yi mana umarni mu rika tsayawa muna duba tambayoyi tukuna kafin amsawa domin amfani guda biyu amfani na farko kila wanda ya tambayi ya sami amsa wanda ta fi tarkizi ta fi cika ba amsa ta gaggawa ba amfani na biyu kuma ya fi kama da ladabi ga ilimi kar mutum ya zama kaman malam na san komai kawai irin kowa ya kawo kowace irin tambaya to amma ba komai za mu amsa wasu daga ciki wanda muka sani za mu iya kuma sauran in Allah ya yarda za mu bari zuwa gobe masu babura guda biyu suka hadu da juna akan kwana sai suka yi karo ɗaya ya rasu ya maganan kafara akwai kafara akan wanda yake da rai din Allah ya bashi iko kafaran kuma kamar yadda muka sani a ƴan tabawa ko azumi 60 din nan a jere mutum biyu mace da namiji suka haɗu a wajen wani ɗaura aure kawai sai suka ce suna son juna nan take suka sami waliyai a nan garin yaron ya biya su daki aka ɗaura aure mene matsayin auren a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karo ita ce take aurar da kanta a waliyai akwai abin da ake cewa alwaliyul mujbir watan waliyi mai ikon tilacci kaman uba
ko wasiyin uba a idan ba ta da waliyi mujbiri kaman bazawara ce kuma ta girma ba auren fari bane to za ta iya sanya kowa ya zama mata waliyi amma akwai ka'idan wanda suka kamata amma tunda ba ta da wanda zai tilasta ta to shikenan za ta iya neman wani ya zama mata waliyi to anan za a iya neman wani ya zama waliyi shi ma haka amma in budurwa ce to bai halatta ba malaman da suka tafi akan halaccin shi malaman Hanafiya ne suna da maganganun da suka yi akai amma ba na son bude ko in ce wasu daga cikin malaman Hanafiya suna da maganganun da suka yi shine ake cewa azwajul urfi suna da matsayin su akan shi amma dai ba matsala ce da zamu tsawaita magana akai a takaice dai kawai bai halatta ba sai idan a wasu yanayi dayyika domin shi Abu Hanifa ya dogara da wasu dalilai yasa bai yi amfani da hadisin ayyu mamra'atin nakahat nafsaha bighairi izni waliyha fa nikahuha batilun ba wani yana tambaya ne akan wani daban ya yi khutba wani daban ya ba da sallah to duk da yake asali shine limamin da ya yi khutba shi zai ba da sallah idan ba da darura ba to amma idan da darura sallan kanta ana istikhlaf wani ya fara bada ta wani ya karasa to haka idan ya zama a babin lalura ne to babu komai saboda za a yi istikhlafi wannan yana tambayin hukuncin matar da take shan azumi saboda shayarwa a mazhabin malikiya idan ba za ta iya ba tana wahala saboda shayarwa za ta aje azumi amma za ta ciyar daga baya wajen kowane azumi ɗaya abincin mutum ɗaya kuma za ta rama azumi za ta rama kuma za ta ciyar wasu kuma suna ganin a ciyarwa ne kawai babu ramawa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin saboda haka shine kawai abin da yake kanta babu rama ba amma shi Imam Malik ya bambanta tsakanin irin wannan ciwon da ciwo muzmin wanda yake babu saran waraka daga cikinsa da kuma irin wannan laluran wanda ba ciwo bane ma dai lalura ne haka wato wannan ya ce daidai ne mutum ya ce ba zai yi zabe ba na shugabanni wane ne shari'a ta ce za a zaɓa to ya kamata mutum ya yi zaɓe na san dukanmu mun zama yanzu wanda za su fita su yi zaɓe a ƙaddara a ƙiyasi da wanda suka yi zaɓe a baya daga sashen arewa ta musulmai musamman za su yi ƙaranci matuƙa saboda irin umu amal fata ake cewa ko fatan da muka zo da shi kafin yanzu wanda in muka tuna wasu abubuwa da muka rika yi ko muka rika faɗi har istighfari muke yi tsakaninmu da Allah mun zo da zaton cewa kawai wannan karon da yawa daga cikinmu da yawa sun a 2015 sun yarda su rasa rayuwansu da yawa daga cikin masu hankali malamai bayan Allah nagartattu sun yadda su rasa rayuwansu su zama fansa ga jagoran da suke zaton zai iya ceton kasansu su rasu ba wai kawai su fita su zaɓe su rasa wani sashen jikinsu ba su kansu su bar duniya ba komai in dai wannan wanda zai zo saboda zai zama mai ceton na baya aƙalla sun ba da rayuwansu fansa to amma mun koyi darasi da yawa daga lokacin zuwa yanzu mun koyi darasi da yawa daga cikin darussan shine mutum ɗaya shi kadai zai iya masa wahala ya gyara abubuwa ita kuma darussa da yawa banda wannan da kuma yanda masanan duniya suke wa talakawa wayau su kwace masu nasararsu ban san ko an fahimce ni ba mutanen duniya saboda su duniya suka sani suka iya yi wa talakawa wayo su kwace masu nasaransu su kwace masu nasu
su kwace masa shugaban su, su kwace masa mutanen su, su kwace masa zufar su, su kwace masa nasarar su. To duka ba mamaki idan a wannan yanayin, amma duk da haka dai muna roƙon shi don Allah ya haƙuri ya yi zaɓe. Ko yaya, saboda aƙalla, aƙalla idan kasancewan ka gina a kan kyakkyawan zatonka, wannan da kake fatan ka zaɓa zai iya ba da gudunmuwa wajen inganta rayuwar al'umma. To zai iya zama maka ma wajibi idan gwargwadon ƙarfin yaƙinin ka da wannan abin. Kuma rashin zaɓen zai ba da dama ƙila ɓarna ya yi nasara a kan gyara, ko hanya mai karkatacciya ta yi nasara a kan daidaitacce, ko ko azzalumai su yi nasara. Har yanzu akwai nagari da yawa a cikin jagorori, akwai nagari da yawa, akwai waɗanda ba za mu iya shaidan cewa su lalatattu ba ne, amma dai akwai ilimi da yawa da muka ƙaru da shi. To saboda haka irin waɗannan nagarin ya kamata mu taimake su, ya wajaba mu taimake su, mu zaɓe su, mu kwaɗaitar da mutane a zaɓe su. Wannan kuma baya karo da magana na farko akan malamai. Idan ka tabbatar nagari ne kuma baka ci kokobo ba, ba shiga dubu aka yi da kai aka baka wani abu ba, to ya kamata ka yi ababin jihadi na ka ƙarfafa wannan irin mutanen domin su zo su wakilci al'umma. Wannan yana tambaya, shin gaskiya ne idan mutum bai rabu da iyayensa lafiya ba, Allah ba zai yafe mashi ba? To idan ya riga ya rabu da iyayen, idan an riga an rabu, amsan wannan tambayan daban. Idan ba a riga an rabu ba, amsan ta daban. Ina fata an fahimta. Idan ba a riga an rabu ba, to haka ne, Allah ba zai yafe mashi ba in bai rabu da iyayensa lafiya ba. Amma idan ya riga ya rabu da iyayen, to abin da ya riga ya faru ne, sai a kukkulle mashi kofofin aljanna? A'a, sai a ce ya yawaita neman gafara ga Allah, ya yawaita sadaka maimakon su, ya sada zumuncin su, mazumuntan su, ya ta yin abubuwan da ya san inda suna raye za su yi wannan abin. Kila Allah zai ji tausayin sa ya yafe masa. Ina fatan mun fahimta. In sun riga sun rasu, kullum ya kamata mu bambance abin da ya riga ya faru, ba kuma yadda za a yi istidrakin shi da abin da zai yiwu a yi istidrakin. Lokaci ya yi, za mu yi haƙuri haka nan da abin da ya samu na tambayoyi. Za mu bar ragowar zuwa gobe. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya fi mana kurakuranmu, Allah ya amintar da ƙasanmu, ya zaunar da mu lafiya. Allah albarkan masu albarka a cikinmu, albarkan watan Ramadan, albarkan bayinka nagari, albarkan manzanka sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zaɓaɓɓun bayinka. Allah ka ji tausayinmu. Mun san inda kanmu ne ba abinda muka cancanta sai azaba, inda kanmu ne da halayenmu ba abinda muka cancanta sai abin da ya fi abin da muke samu muni. Amma ko mun san Allah kai ba kana yi ba ne ma mutane gwargwadonsu, kana yi ne gwargwadonka. Kai kuma karimi ne, kai kuma mai afuwa ne, kai kuma jawad ne, kai kuma kai ne ka ce rahmar ka tarin jayi fushinka. Allah, Allah ka karaɗe mu da rahmanka, Allah ka yafe mana, Allah ka ɗauke mana abin da muke ciki, Allah ka zaunar da ƙasanmu lafiya, Allah ka ba shi shugabanninmu ikon sauke amanan da ka ɗaura masu, Allah ka shiryar da su zuwa ga mafi daidaituwan hanya, Allah ka azurta su da makusantan da za su zama masu taimaka masu cikin sauke wannan amana. Allah duk wanda ka ɗaura wa wata amana ta al'umma, Allah ka ba shi ikon sauke wannan amanan, saboda sauke amanan rahma ne ga bayinka, kai kuma mai san rahma ne. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.